صباها وحدرا. لا يجيب عن بصره وصمئه دبيب النمل في الليل إذا سرى، يعلم السر وأخفى ويسمأ أنين المضطر ويرى. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى. ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا، المبعوث في أم القرى، صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا، وعلى أبو بكر الذي أنفق المال وبذل النفس، وصاحبه في الدار والغار بلا مرى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعلى عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهرب، من أغث كسرى وقيصر بالريق وما ونى. وعلى عثمان مجشد جيش الأسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، حيته الشهادة فقال مرحبا. وعلى علي أسد الشرى، ما كل سيف شجاعته قط ولا نبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إنقوا يا إيماتا ما سأل البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kamu wannan ainihin wato safiya ta ranar Asabar. Akwai wasu al'amura da suke da matukar muhimmanci. Hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara sahabbai yana musu khutba, yake cewa sahabbai istahayu minal lahi haqq al haya, ku dinga jin kunyar Allah, matuƙar jin kunyar Allah. Sahabbai suka ce ai mu muna jin kunyar Allah, godiya ta tabbata ga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba irin kunyar da kuka sani ba, ba ita nake magana ba, domin akwai kunya a wajen Bahaushe amma a addinance ba kunya bane. Kamar mace ta haifi ɗa ɗanta na farko ba ta kiran sunansa, da haka wata ma sai a kore ta a Islamiyya saboda wannan sunan yaron ta Awwalu. Idan an zo an ce alhadisar Awwalu, sai ta ce hadisin wannan yaron, ai jin duniya ta gyara ta ce ai Awwalu sunan ɗanta ne na farko, saboda haka ba za ta kira sunansa ba. Ko kuma sunan ɗanta ainihin wato Ibrahim, idan an zo an ce inna hadha lafi sufil ula, sufi Ibrahima wa Musa, sai ta ce inna hadha lafi sufil ula, sufi shi wa Musa, saboda wai Ibrahim din sunan ɗanta ne naka, ba za ta kira sunan ɗanta na ainihin wato farko ba. Amma bai hana in an jima da zai mata wani abu ta kukkunda mama baban shi zai, ko ta ga yaron zai fada rijiya, wai saboda sunan ɗanta ne na farko ba ta kirin sunansa, sai dai ta dinga shi zai fada. Mutane ba za su fahimci waye shi ɗin ba, wataƙila har sai ya tunjima rijiyar. To wannan kunya ne a ƙa'idar Bahaushe, amma a mahanga ta addini ba kunya ba ne. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku dinga jin kunyar Allah, matuƙar jin kunyar Allah. Sahabbai suka ce muna jin kunyar Allah, godiya ta tabbata ga Allah. Annabi ya ce ba irin wannan kunyar nake magana ba. Manzon Allah ya ce musu man kana mustahayyan, duk wanda ya kasance da gaske yana jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya ce fala yabitanna laylatan illa wa ajluhu bayna yadayhi, kada ya dinga kwantawa, face idan ya kwanta ya dinga kawo ajalinsa. Yana kaddara cewa idan na kwanta yanzu din nan ba kuma zan tashi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a gurare da dama akan irin wa'annan. Idan mutum ya kwanta, kada ya kaddara cewa zai tashi, ba dole bane ya tashi. Dan Adam yana da mutuwa guda biyu, akwai mutuwa sugura, akwai kuma mutuwa kubra. Mutuwa sugura shine baccin da kowa yake ya tashi daga baccin da yake yayi mutuwa karama. Dan haka aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce masa akwai bacci a aljanna? Annabi ya ce babu. Dan bacci abu ne da yake da alaka da mutuwa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah shi yake karbar rai a lokacin mutuwarta. Wallati lam tamut fi manamiha, da wacce ma bata mutu ba a cikin baccinta, Allah ta'ala shi yake karbarta. Fa yumsiku allati qada alaiha almaut, ran da Allah ya hukunta mata mutuwa daga bacci, idan aka karbe ta sai a rike ta, sai a hana ta dawowa. Kun sha gani, kun sha ji, ai fira da mutum da daddare ya shiga daki, ana sai da safa sai da safi, to wani ko wata sai dai a balle kofar a fito da su. Saboda daga bacci da ran ta tafi sai aka rike ta, aka hana ta dawowa. Shine fa yumsiku allati qada alaiha almaut, wacce kuma Allah bai rike ta ba, sai a dawo miki da ita, sai ki tashi sai ki ci gaba da harkokinki kafin lokacin da zai yi. Shi yasa aka shar'anta cewa daga cikin zikirori azkaru da ake da mutum ya tashi daga bacci ya ce alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana, godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da ni bayan na mutu. Ashe baccin da kika yi mutuwa kika yi karama. Wa ilaihi nushur, kuma ga Allah madaukakin sarki zan koma a ainihin wato tayar da ni. To tunda kuwa idan mutum ya riga ya kwanta bacci aka karɓi ran, ba dole bane ta dawo. Sai manzon Allah yake cewa fala ya bitanna lailatan, kada mutum ya kuskure ya kwanta wani dare ya bacci, fati a wannan daren yana kaddara cewa illa wa ajluhu bayna yadayhi, fati ajalinsa yana gaba gare shi, lallai ba dole bane ya ainihin wato tashi. Wannan yana daga ainihin wato cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai. Sannan annabi yake cewa wal yahfadir ra'sa, mutum ya kiyaye kai da abinda kai ya tattaro. Kun ga a cikin kai akwai baki, sannan akwai ido, sannan akwai kunne. Dukkan wata kalma da za a faɗa ta alheri ko ta sharri da baki ake faɗarta. Shi yasa annabi ya ce musu wal yahfazir ra'sa, mutum ya kiyaye kanshi wa ma hawa, da abinda kai ya tattaro. Akwai baki, bawushi ya yi gaskiya da ya ce baki mai yanka wuya. Wannan maganar da gaske ne, baki mai yanka wuya. Yanzu-yanzun nan mutum zai faɗi kalma da baki wacce za ta ja masa yardar Allah, yanzu-yanzun nan mutum zai faɗi magana da baki wacce kuma za ta ja masa fushin Allah. Da baki ne yanzu za ka faɗi kalmar da inda ka shiga musulunci za ka faɗa, da baki ne kuma yanzun nan za ka faɗi maganar da za ta fitar da kai daga musulunci, da baki ne yanzun nan mutum zai faɗi maganar da sai gari ya kama da wuta a tashi ai ta kone-kone ai ta rigima, da baki ne za a faɗi wannan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin cewa abin da yake fitowa daga bakin ɗan adam to sai an rubuta shi yana nan. Da haka annabi ya ba musulmi ka'ida cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, bai yaqul khairan aw liyasu, mutum ya faɗa alheri, idan ba alheri zai faɗa ba to ya ja bakinsa ya yi shiru ya taƙaita ma kansa matsala. Shi yasa annabi ya ce wal yahfazir ra'sa, mutum ya kiyaye kansa, sannan wa ma hawa, da abin da kan ya tattaro. Yana daga ciki bayan kai, sannan akwai ido. Ba kowa bane daga cikin mutane, daga maza ko mata, yake gani da idon shi abin da ya kamata ya kai. Musamman zamani yanzu da ake ciki na harkar internet, wanda Laraba suke ce masa shabakatul ankabutiya, yanar gizo-gizo, ga su chatin nan kala-kala, BBM, WhatsApp, Facebook, wanda su cigo ya zama tsohon yayi yanzu ba kowa bane yake yinsa, da kuma wasu sababbi da ake fito da su yanzu, tashoshi ko wafsad wafsad na batsa sun yi yawa da irin yadda ake mu'amaloli mara kyau tsakanin maza da mata akwai abubuwan da da ana faɗa mana ba mu dauka cewa abun da gaske bane sai da abun ya zo kan mu tukunna sannan muka gane cewa a shi ma abin da ake faɗa mana ya wuce duk yadda mutane suke tunani kaga mace da aurenta da komai amma za ta iya yin tsarara zindir ta dauki hotanta ta tura mu ne wannan yana daga cikin bala'i da musifa da ake fama da shi ta irin waɗannan social media din shi yasa kullun ina faɗa ina cewa wani lokaci akwai abin da da ka san shi gara kar ka san shi sanin sa yafi maka sauki a rayuwa dan jahilta shi ba zai cutar da kai ko a lahira ba mafi yawancin masu harka ta ainihin wato yanar gizo kaso 100 idan sun shiga kaso 80 ba sa fita lafiya lau sai sun hadu da matsalar da sai ta taba ainihin wato imanin su wannan yana daga cikin matsalolin da ake ainihin wato fama da shi dan haka wannan yana daga ciki to akwai kai a cikin ido bayan akwai ido a cikin kai ba kowa bane daga cikin mutane yake bude idan shi ya kalli abin da ya dace abin da bai dace ba ya kawar da idan sa ya hakura ba kowa bane shi yasa annabi ya ce wala yahfazir ra'asa wa ma hawa idan kika ga yarinya ta dauki waya irin manya-manya wayoyin nan ta samu guri ta zauna tana ta danne-danne ko magana ba ta so taimakowa to kina biyawa za ki ga abin da take kallo ba mai kyau ba ne ba abu ba ne da ya kamata a ce ido ya ci gaba da ainihin wato kallo abubuwan kallace-kallacen suna nan da yawa sannan a cikin kai akwai kunne da yawa daga cikin mutane suna jin abin da bai kamata a ce sun ji ba yana daga cikin akwai kiɗe-kiɗe akwai ainihin wato waƙe-waƙe akwai kiɗe-kiɗe akwai waƙe-waƙe da haka yana daga cikin abin da Abdullahi dan Mas'udi ya faɗi cewa wallazina la yashhaduna zura waɗanda ba sa shaida zuwa ya faɗi cewa daga cikin shaidar zuwa akwai wannan kayan kiɗe-kiɗe da ake amfani da su kuma malamai suka ce babu yadda za a yi tsakanin sauraron kiɗe-kiɗe da karatun Qur'ani su haɗu duk wacce Allah ya jarrabe ta da san kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe to in Allah ya dace ku ga ko an haramta mata sauraron karatun Qur'ani da karatun Qur'ani dan sa karatun Qur'ani za ta ci hankalinta tashi yake ya kamata a cire ba dan da an sa karatun Qur'anin nan gaban ta faduwa yake sannan suka ce jin kiɗe-kiɗe yana daga cikin abin da yake haifar da munafunci a zuciyar mutum jin kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe kuma annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an yawaita waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe gidan redio kiɗa gidan TV kiɗa kan titi kiɗa masallaci kiɗa ina ne kiɗa ko ina kiɗe-kiɗe haka za a yi ta yi shi yasa suka ce saboda sharrin kiɗe-kiɗe duk gidan da yake ya zama matattara ce ta sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to sai kaga kuma matattara ce ta aljanu gidan da haka ko an sa karatun Qur'ani yanzu an kori aljanun to za su fita ta windo ne da an sa kiɗa sannan sai su dawo ta kofa wannan shine abin da zai faru yana daga cikin abin da shedan ya faɗa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya nuna Allah yi ma Allah wulaƙanci ya ce a ra'aitaka kai Allah baka gani ba ya nuna annabi Adam ya ce wannan wanda ka fifita ni a kansa idan kai min jinkiri zuwa ranar da za ka kashe kowa da kowa to sai na hallakar da zura a shiga baki ɗaya sai yan kaɗan daga cikinsu ya ce wastabzis alaihim man istata'ta minhum bi sautika ka fizgi duk wanda ka ga dama a cikinsu da sautinka da haka duk malamai sun yi ittifaki cewa sautin shedan shine kayan kiɗe-kiɗe shine sautin shedan to shedan ya rantsuwa cewa sai ya kawo ma mutane hari ta wannan bangaren ya kama su da sautin shi shine kayan kiɗe-kiɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da makamantan irin wannan to yanzu su maza jiya mun yi bayani cewa Allah ya jarrabe su da bangaren abin da ya shafi harkar kwallo, su kuma mata Allah ya jarrabe su da abubuwa guda biyu, wanda yake yan boko ne shine na uku. Akwai karatun Nobel na Turanci, sun shagaltu da shi. Wata bata iya karatun Qur'ani ba, ba kuma ta jin tsoro, ba ta shakka ran da za ta je kabari ta kwanta a tambaye ta. Ta rayu tana musulma shekara 20, 25, 30, 35, 40, ba ta iya komai na Qur'ani ba, kuma ba ta jin tsoron ta je ta tsaya gaban Allah, ba ta iya karatun littafin shi ba, amma da abin da ake karatu a duniya ta iya karanta. Wasu kuma bala'insu shine littattafan Hausa na soyayya da na labaran ƙarya, shi suke zuwa su je suna karɓuwa. Dan akwai waɗanda saboda yawan karantawa da suke ba ma sa iya siyasi ne su karɓo haya, ta tura a karɓo mata guda goma, ta biya kuɗin ta zo in ta karance ta mayar, dama waranti ta ɗauko ta sake biyan kuɗin guda goma ta karɓo ta sake zuwa ta karance ta mayar. Wata saboda jaraba da bala'i da masifa da tasirantuwa da irin waɗannan littattafan, wata zaka ga tana karanta wani labarin tana kuka. Idan an karanta Qur'ani ba ta kuka, amma tana karanta labarin Hausa tana kuka saboda bala'i. Wasu kuma Allah ya jarrabe su da ba su da wani lokaci sai kallon fina-finan Hausa. Kallon fina-finan Hausa, masu fina-finan Hausa sun ce faɗa kasuwa suke, faɗa kasuwa suka yi, haka suka ce suna yi. Akwai abin da Laraba suke ce masa faqidu shay'in la yu'tihi, wanda ba shi da abu ba zai bayar da shi ba. Mutum ne kin san a rayuwarsa bai mallaki 10,000 ba, kwata-kwatansa gidansa da waje, sai yace ki je gida ki same shi zai dauki naira 100,000 zai baki. Kin san ƙarya ce kawai maganar banza ce. To mafi yawancin fa masu yin wannan fina-finan fa zaman aure ma ba su iya ba. Idan sun yi auren, auren mutuwa yake. To wai yanzu wai suna yin fim ne suna faɗakar da ku akan yadda za ku yi zaman auren. In na je Kano, inda nake sauka masauki na Ni'ima Hotel, duk wanda ya san Ni'ima Hotel in kana gurin za ka dinga yawan ganin suna kai da komo a gurin, za ka ga akwai fina-finai da dama da suke shishiryawa a gurin. Abinda zai ba ku mamaki, hatta kwalli yadda suke, maza ne ke musu kwalliyar ba, maza ne ke musu kwalliyar. Kawai yanzu ke zauna wani garjejen ƙato, izo da huda da jambaki da gazar, shi yake shafa musu. Wani ƙato ba mijinki ba. Wai kuma matar da ta saba zauna wani ƙaton banza, yanzu ya taɓa fuskarta yana mata kwalliya, wai ita ce za ta zo, wai za ta faɗa kas da ke ne ga yadda ake zama aure. Za ta karantar da ke ga yadda ake zama aure. Ya shi zai yi. Sai zamanto a da a baya an yi fina-finan Indiya da China da Amerika, ana kallon su a cikin mutane, amma tasiri da ɓannar da suka yi ba ta kai ɗaya bisa goman ɓannar da fina-finan Hausa suka yi ba. Saboda a wancan lokacin idan mutum yana kallo bai damuwa, saboda ya san na farko mutanen nan ba garinsu ɗaya ba, ba ƙasarsu ɗaya ba, ba addininsu ɗaya ba, ba yarensu ɗaya ba, saboda haka abin bai cika mai tasiri ba. Amma yanzu waɗannan addinin ku ɗaya, ƙasar ku ɗaya, yaren da kake magana da shi suke magana, kuma sun ce faɗa kasuwa suke, sai ya zamanto ɓannar da Hausa fim ta yi ta fi ɓannar da waɗancan fina-finan suka yi a tsawon wancan shekarun da aka yi ana yin ainihin wato fim. Na haka sai Allah ya jarrabu kuma mata ta wannan ɓangaren. Wata za ta tura a karɓo mata kasuna waranti guda goma, ta kalli wannan ta gama. Shi yasa wata ma har matsala za ka ga ana samu da mijin da ita wajen girki. Akwai wata sai ta ma mijinta indomie sau goma kafin ta mai girkin abinci, saboda kullum tana banda kallo ba abin da take. In ma za ta yi girkin, ran da za ta yi girkin ba zai daɗi ba, sai an zo girkin ya ƙone saboda tana kallo. Haka ake. saboda haka wanda suke kuma ɗan binni ne ɗan zamani masu amfani da satellite duk tashoshin nan na satellite da ake Hausa sun sani ita arewacin Tukuda ma yanzu ba magana ake ba ba wanda bai san ta ba irin su Gamzaki da kaga daga wannan tashar ta tashi daga arewacin Tukuda ta koma Gamzaki daga Gamzaki ta koma Tauraruwa daga Tauraruwa ta koma Dadin Kowa daga Dadin Kowa ta koma ainihin wato ina ne a sannan ita ce MBC 1 MBC 2 MBC 3 MBC 4 ita ce Zee Aflam ita ce Bollywood haka zaka ga daga wannan tashar sai wannan tashar ta bata lokacinta a banza akan abinda bai dace ba wannan yasa yanzu ƴan mata suka koyi muguwar ƙarya wajen harkar soyayya kaga yarinya tana primary ta rubuta takarda sai ka dauka professor ne ya rubuta ta saboda bala'in ƙarya kuma Allah ya jarrabi mutane soyayyar da iyaye suke yi a baya ba irin wannan bace amma da yake an gina ta akan asasi mai kyau aure bai samu matsala inda sai ga an zo an yi aure kafin ai aure duk wata kalma ta soyayya ana fada ya fana dan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda in ba aure shi ba sai na shiga kwalban minerals ya waye ya waye duk sai an gama sai kaga shekara daya aure ya mutu ya lalace saboda ba a gina auren akan asasi mai kyau ba akwai makarantar da aka bude ana so ƴan mata musulmi su koyi karatun science idan aka zo aka yi jarabawa cikin kaso 10 na ƴan matan kaso 9 da rabi sai sun fadi kaso 5 ne sai suke ci sai kaga daga wanda take cin Hausa sai ai arki duk malaman makarantar kowa abin ya daure mai kai suka rasa ganin dalilin da yasa ake faduwa a jaraba shikenan wata rana wani ya bada shawara yace abinda za a yi a bari sai kowace yarinya ta fito daga hall za ta tafi aji a tare ta a tsakiyar filin makaranta a zazzake jikanta a ga me ke ciki ranar da aka yi wannan sai da aka kama littattafan Hausa wajen guda 1500 wannan za a je makaranta ne malami ya shigo yana wa dalibai darasi ita kuma kan cinye littafin Hausa ne tana karatu dan haka zai yi darasin ya gama ba abinda za ta gane dan haka in an zo jarabawa dole ta faɗi wannan yana daga ciki to dan haka akwai baki akai sannan akwai ido sannan akwai kunne baki ana buƙatar in zai faɗa abu ya zama alheri ido ana buƙatar in zai ga abu kar ya dinga ganin sharri sannan kunne idan zai ji abu ana buƙatar abin da zai saurara ya dinga zama ainihin wato alheri shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce hadisul qudsi man adani waliyan duk wanda ya gaba da masoyina to ina sanar da shi ya shirya zamu fito na fito da shi annabi yake cewa Allah ya ce bawa na bai taba kusanta ta ba da wani abu wanda na fi soyuwa zuwa gare shi irin abin da na farlanta masa sannan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili bawa na ba zai gushi ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi to idan na riga na so mutun yanzu Allah madaukakin sarki yace sai in zama jin da yake ji da shi in zama ganin da yake gani da shi in zama hannun da yake damkar abu da ita sannan in zama kafar da yake tafiya da ita da haka yace wala in sa'alani wallahi wanda yace wannan matakin da zai roki ni to sai na bashi da haka suka ce idan kika zama jin da kike ji da shi ya zama Allah subhanahu wataala shine a koda yaushe kunnen ki yakan kyamaci sauraron wani abu in ba Allah bane yake so a saurare shi haka in kika zama ganin da Allah madaukakin sarki yake gani da shi to shikenan ba za ki yadda ki bude idan ki baki ta kallon kowane abu sai abinda Allah ya yadda a kalla shi za ki ci gaba da kallo haka kafarki ba za ki tattaka ta ma ki tafi wani guri da ita sai inda Allah madaukakin sarki ya ce a tafi da ita haka babu yadda za a yi ki dauki hannunki ki taba wani abu da shi idan ba Allah subhanahu wataala bane ya ce wato mutum ya taba wannan abu dan haka wannan shine malamai suke kira wato samara fa'idar da ake samu na idan mutum ya samu tsarki domin muna da tsarki guda biyar da yawa daga cikin mutane sai suke ba tsarki guda uku muhimmanci ba sa ba guda biyu muhimmanci mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka sannan ya tsarkake zuciyarsa daga bid'a sannan idan mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da bid'a sannan ya zamanto tufafin da zaki bauta ma Allah da shi yana da tsarki jikinki yana da tsarki gurin da zaki bauta ma Allah yana da tsarki da lokacin ne kika samu cikakken ainihin wato tsarki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce wal yahfazir ra'sa wa ma hawa sai ya ce wal yahfazil batna mutum ya kiyaye ciki da abin da ciki ya tattaro ciki idan ko ga mutum yana ta ɗibar wato abin da ya dace da abin da bai dace bai sa a cikin sa to in ka ce zaka bi mu ciki to ko da yaushe a haka zaka rayu kuma wannan bukata ta insaniya ba za ta gushe akwai wata mata da na gani matar ta burge ni kuma ta bin mamaki kwarin gaskiyan gaske mijinta custom ne babba ne a custom din kuma gashi duniya ta bude yadda ya kamata kun ga inda wata ce su wasu da dama daga cikin mata ba abin da ya dame su ko da sun san mazan ta hanyar halin suke samun kuɗi to abin da kawai ya dame su shine su fantama a duniyar su in an je lahira duk rikicin da zai faru ya daɗe bai faru ba akwai wanda suke ce ai daga duniya sai Kaduna shikenan amma nan matan ta tsaya kai da fata ba ta yadda ba duk abin da ta san cewa na haram ne ya shigo gidan ba ta yadda ita ce amfani da shi kuma ba ta yadda amfani da shi akan yayanta saboda ta ka tsantsan da kafa kafa to ciki idan mutum ya biye masa baya tantance abubuwa ta koda yaushe za ki ta ɗibo haram ki ta zuba masa kuwa daga ƙarshe kuma matsala zai dame ki sannan abin da yake da alaƙa da ciki akwai gaba wanda maza ko mata abin da yake jefa su zuwa ga zina shine gaba shine farji duk matar da ta ce ba za ta iya kiyaye gabanta ba to ba abin da zai kai ta zuwa gare shi in ba zina ba to waɗannan gabobin suna daga cikin gabobi masu muhimmanci a jikin ɗan adam wato baki ido kunne ciki sai gaba da haka yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'arij da kuma suratul mu'min ya faɗi cewa suna daga cikin wanda yake suna kiyayewa akan farzujinsu da haka suka ce idan an ce farzi a yare na larabci shine abin da yake yana da huda yana da kafa da haka kiyaye farzi da kuka ji Allah maɗaukakin sarki yana magana cewa masu kiyaye farzujinsu ido idan aka lura yana da rami baki yana da rami kunne ma yana da ainihin wato rami to haka al'auran namiji ko mace an kira ta an ce mata farji ne saboda kowanne daga cikinsu yana da rami to yadda ake da buƙatar mace ta kare gabanta haka ake da buƙatar ta kare idanta da bakinta da kunnenta wannan duka ya shiga cikin wato wanda suke kiyaye ainihin wato farjojinsu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa wato bayan wal yahfazil batna wa ma hawa mutum ya kiyaye cikin sa da abin da ciki ya tattaro sannan annabi ya ce wal yatadhakkaril maut wal bila mutum ya dinga tuna mutuwa sannan ya dinga tuna tsufa mutum ya dinga tuna mutuwa sannan ya dinga tuna tsufa yanda gashi wasu daga cikin mutane da dama sun rabu da mazajinsu wasu daga cikin mutane da dama matan ne suka tafi suka bar mazajin amma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa an rabu rabuwa ta ƙarshe ba za a koma haduwa ba saboda idan mutum dama yana so ya ga wasu alamu na tashin alkiyama tun a duniya to babu inda zai gan sikiri da mudu sai ya tafi aikin hajji tukunna a karan farko mutum ɗari da wani abu sun mutu wannan bala'in da ya kuma faruwa ranar jifa ran da ake tasowa daga Muzdalifa a taho Mina yanzu ana lissafin cewa wajen mutum 1000 da wajen 100 da wani abu suka sake mutuwa. Wasu sun tafi shikenan, idan mace ce ta riga ta tafi ba za su ƙara haduwa da mijin ba sai a lahira. Idan namiji ne ya riga ya tafi ba zai ƙara haduwa da matar ba sai a lahira. Shikenan an riga an rabu kenan. Sannan manzon Allah ya faɗi cewa mutum ya tuna mutuwa sannan ya tuna tsufa. Tsufa wata irin lalura ce wacce ba wanda zai ci amfaninta da gajiyarta sai mutumin da ya amfani da shekarunsa a lokacin da yake yaro matashi ya yi abin da ya dace shi ne in ya tsufa sannan sai ya ci ainihin wato gajiyar tsufar da yi. Sannan annabi yake faɗa cewa duk mutumin da yake nufin lahira da gaske to kar ya kuskure ya bari wannan tarkacen na duniya ya raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ya ce wanda ya yi waɗannan abubuwan to shi ne mutumin da yake jin kunyar Allah, matuƙan jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan na muku shimfiɗa ne, na muku ainihin wato muƙaddima da shi ne. Aya ce guda ɗaya nake so zan muku bayani a kanta a cikin suratul muntahana. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabin sai ce idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka, idan mata masu imani suka zo za su yi maka mubaya'a. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza sun yi wa annabi mubaya'a. Muna sanar da akwai wajen mutum 1500 wanda lokacin da annabi ya tura Usmanu labari ya zo cewa an kashe shi, annabi ya daga hannunsa na hagu na dama haka ya ce waye bai min mubaya'a. Idan an ce mubaya'a shi ne kai haka da hannunka, kowa ya kawo hannunsa haka ya dora a kan naka shi ne ainihin wato mubaya'a. Sai da mutum 1500 suka wa annabi mubaya'a, sai da aka gama annabi ya ɗauki hannunsa na hagu mai albarka ya ce Allah wannan ita ce bai'ar wato Usmanu ta hannun annabinka. Sannan ya ɗora hannunsa na hagu akan hannun sahabbai. Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka, wanda suka yi maka mubaya'a, innama yubayyi'una Allah, Allah suka yi mubaya'a saboda yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah a saman hannunsu. To amma mata idan sun zo za su yi ma annabin mubaya'a ba haka yake yi ba, ya haka kowace mace ta ɗora hannunta, a'a ba a yin haka. Sai dai a ɗibo ruwa a ajiye kowace mace in ta zo ta saka hannunta a ciki shi ne ta yi wa annabi mubaya'a. Akwai matar da ta miƙo hannu za su gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce mata ina, ai inni la usafihu nisa'i, ni ba na yin musafaha da mata. Amma haka za ka ga irin 'yan bukon nan da suka yi karatun boko suka wayewa mara kyau, haka za ka ga yadda suke gaisawa da namiji haka suke gaisawa da mace, ko ka ga mace yadda take gaisawa da maza haka da mata 'yan uwanta haka take yin musafaha da maza. Saboda haka wannan haramun ne, ba daidai ba ne, kuskure ne mace ta miƙa hannu su gaisa da mutum namiji. Matuƙar namijin ba muharraminta ba ne, matuƙar mijin ba ainihin wato mijinta ba ne, wannan kuskure ne. Don haka Allah ya ce idan mata suka zo za su yi maka mubaya'a. Abu na farko Allah ya ce ya ayyuhan nabi, sai ce idza ja'akal mu'minatu, idan mata masu imani suka zo maka. Imani shi ne abu na farko wanda babu wani aiki da mace za ta yi ko namiji ya zama karɓaffe a gurin Allah sai idan asasinsa ya ginu a kan imani. Imanin nan kuma yana da rukunai guda shida, shi ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Mutum ya yi imani da Allah. Imani da Allah kuma ba a ce miki kin yi imani da Allah sai idan ya tattaro abu guda hudu. Idan aka tambaye ki aka ce miki me imani da Allah, za ka ga wannan tambaye tana da sauƙi, amma amsa ta yana da wahala. Duk wacce bata san abu guda hudu ba a ƙarƙashin wannan, to idan ana maganan wanda suka yi imani da Allah ba ta a ciki. Abu na farko dole sai kin yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala samanne ne, sannan shine na farkon da farkon sa bata da farko shine na karshen da karshen sa bata da karshe abu na biyu sai kin imani da rububiyar Allah shine samar da halitta daga babu da daukan nauyin kulawa da ita da samar da bukatunta abu na uku sai kin yadda da cewa banda Allah a sama ko kasa babu wanda ya cancanci a bauta masa abu na hudu sannan ke imani da cewa Allah yana da wasu sunaye da sifofi wanda suka ke bance shi shi kai subhanahu wata'ala wannan shine idan ana maganan imani da Allah to kin yi imani da Allah sannan bayan wannan an tu'minu billahi wa mala'ikatihi mutum yin imani da mala'ikun Allah imani da mala'iku suka ce akwai jumlatan akwai kuma ainihin wato tafsilan kamar yadda wani malami yake cewa wa bil mala'ika amin duna mariyami sai yake cewa ainihin wato mutum yin imani da ainihin wato mala'iku sannan mutum yin imani da manzanni da kuma imani da rana ta ƙarshe sannan mutum yin imani da littattafan da Allah yake aikowa sannan mutum yin imani da kaddara mai kyau ko mara kyau khairuha wa sharruha mai dadi da ainihin wato mara dadi wannan shine abu na farko imani dan haka duk abin da zaki a duniya idan bai gina akan imani ba idan aka je lahira kina kallo Allah zai sa a tattara aikin sai an tattara shi a mai da shi kura kawai a watsar da shi shine abu na farko dan haka wayancan matan Allah sai ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu idan mata masu imani suka zo saboda shine sharadin farko wannan karatun an dade ana yin shi a nan kasar amma mutane ba su gane malam mai lahallari wanda ake cewa rariya mata ta salla abinda ya fara fada cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallafi sai ya ce tasihu imani farkon abinda ya wajaba akan mukallaf baligi mai hankali shine ya fara inganta imanin shi tukuna domin sai imani ya inganta ne sannan ake dora duk wani abu da za a dora a kansa na gini ko ainihin wato aiki abu na farko Allah yake cewa idza ja'akal mu'minatu sai ya ce yubayyi'na kaza su yi maka mubaya'a ala alla yushrikna billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah da komai ba shirka da Allah malamai suka ce ta kasu gida biyar akwai shirkul qasdu wan niyya wal irada wannan a manufa take mutum duk abin da zai yi na addini ne amma idan ba wani abu zai samu na duniya ba ba zai ba ya fasa sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya ki dauki wani mutum ki saka shi a gaba kina son shi irin yadda masu imani ke son Allah da manzon Allah kuma da wannan mutumin zai ce miki a yi abu Allah da annabi za su ce a yi abu za ki ajiye Allah da annabi ki bi shi sannan akwai kuma shirkud da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah kina buƙatar haihuwa ba ki samu ba Allah ya raba duniya gida hudu dangane da haihuwa yace lillahi mulkus samawati wal ardi mallaka sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne sai yace ya khaliqu ma yasha Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inasan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa yahabu liman yasha'u dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wani idan Allah ya ga dama ya hada mai ya bashi mazan ya bashi mata sai yace wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya ga dama sai ya sanya shi aqim bakararre mutumin da baya haihuwa sai yace innahu alimun qadir Allah yana da iko yin haka kuma yayin kuma ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza kuma ya san wanda ya hana kuma yana da ikon yin haka mun gani shi yasa zaki ga wani namiji ne a ce miki bai haihuwa saboda mai hanawa ya hana shi wata mace ce a ce miki ba ta haihuwa saboda mai hanawa ya hana ya ce ba zai bata ba kuma duk duniya babu wanda ya sai bata to sai ki tashi sai ki tafi gurin wani ko kabari ko gurin wani wai kin zo da sunan wai yanzu zaki roke shi shi zai taimaka ya baki haihuwa kina yin haka to in ana maganar mushrikai to kin shiga sahun mushrikai dan haka akwai shirkud da'awa sannan akwai shirkud da'a shirka ta biyayya mutun ya dauki wani ya saka shi a gaba ya halatta masa ya haramta masa babu nassi babu Allah ya ce babu annabi ya ce kuma me biyayya ya kalla abin da yake haramun ne ya ce miki ya halatta kuma ki me biyayya ya kalla abin da yake ya halatta ya ce miki haramun ne kuma ki me biyayya wannan shine ainihin wato shirku ta'a to yana daga cikin shirka da yake watsuwa yanzu cikin burane da kauyuka Allah ya kiyaye ita ce shirka ta biye biye bokai wanda suka ci rigar ta ta bokanci suka sa mata sunan malamai yanzu malamai suka sa suna to mu kuma a gurin mu akwai malamai magada annabawa su wayannan littafi suke zuwa su sa a bude a karantar da mutane akwai kuma malamai magada arnan baya su arnan baya suka gada ba annabawa ba wanda yanzu wayannan su aka fi dauka ma a matsayin malamai kuma Allah ya jarrabi ɗan uwan mu mata in aka ce an yi bakon boka a gari irin wayannan yanzu da suke kiran kansu malamai wallahi cikin kustomomin shi kaso 100 zai wahala kaso 90 in ba mata bane su za ka ga suna zariya suna kai komo akwai inda na sani akwai wani yaro ko aure bai je ya shiga harkar bokanci wallahi tallahi da asusu ba za ka ga mata a kofar dakin ki suna zaune suna jira ya tashi daga bacci wasu za su taso daga makaranta ba suka taso ba amma sai a biyo ta gurin shi a zo a tsaya sannan sai a wuce wayan zo neman taimako ba zan manta ba na ji nan ka garku ba da dadewa ba daga naji akwai rikicin da na samu ya faru tsakanin wani da wata mata ce mijinta yana neman aure zai karu aka zo aka ziga ta aka ce sai ta tashi zai aka ce sai ta tashi zai garin ta tashi zai ta je ta samu wani boka shi kuma bokan ya ce ba zai yi ba maganin da take nema yi sai idan ta yi amfani da ita ya zo ya fara amfani da ita kuma daga lokacin da bokan ya fara amfani da ita ta daina yadda da miji bokan ya ci gaba da amfani da ita har sai da ta ɗauki cikin shi bayan da ta ɗauki cikin shi kuma a wancan auren da ya ce zai hana kuma bai hana ba ga cikin shi tana ɗauke da shi ga shi kuma wancan auren a yi rigima ta taso an rasa sanin ya za a yi bokai wanda suka cire rigar bokanci yanzu suka sa suna da ainihin wato malamai akwai shekara 2 da ta wuce na ci karo da takardu da yawa a gurin tafsirin mu wasu sun je gurin irin wayannan da ake kira bokaye wanda suka sa ma kansu suna malamai yanzu sun yi amfani da su da sunan wata bukata za ta biya kuma bukatar ba ta biya ba yanzu sun dawo wajen mu suna tunanin cewa yanzu ya kamata a yi ya kamata a yi ya kamata a yi yanzu malamin Allah ne za ki je gurin shi ya ce to bukatar ki ba za ta yi ba sai kin kwanta ya zina da ke tukunna malamin Allah ne wayannan ba yadda za a yi su zama malamai magada annaba sai dai malamai magada arnan baya ba zai yiwu to irin wayannan suna nan da yawa to ita kuma irin wannan matsalar duk wanda kuka je gurin shi kuka ga yana ba da asiri yana yi yana tabbatar muku kar ku raba ɗaya biyu babu yadda za a yi ka zama kana ba da asiri yana yi idan kai kuma baka zama katon kafi ba ba zai taɓa yiwuwa ba na yi makaranta allo na yi karatu a makaranta allo duk irin waɗannan abubuwan da ake na kulumbutu daga farko har ƙarshe babu abin da ban sani ba ba wai labari mutum zai bana ba cewa ai ana yin kaza a'a ba abin da ban sani ba daga farko har ƙarshe mu'amala ce idan mutum ya ce zai kama wannan hanyar to abu na farko su jinnu da za ka yi mu'amala da su gurin waɗannan abin ba za su yarda su yi mu'amala da kai ba sai sun sa maka sharaɗin da yake kafirce ma Allah ne wasu jinnin su ce za su yi mu'amala da kai amma abinda suke so shine zaka dinga yin sallah azhar da al'asr zaka daina yin magriba da isha da asuba wasu jinnin za su yi mu'amala da kai amma abinda suke so zaka dinga yin salloli guda biyar din gabaki dai amma ba alula haka suke cewa wasu jinnin su yadda za su yi mu'amala da kai su ce amma abinda suke so shine za su yadda su yi mu'amala da kai amma abinda suke so za ka rubuta Qur'ani da jinin haila wasu jinnin su ce za su yadda su yi mu'amala da kai amma abinda suke so shine ka yadda za ka yi zinar da mamarka ko ƙanwarka ko yarka sannan su yi mu'amala da kai wasu jinnin za su yadda su yi mu'amala da kai su ce amma abinda suke so shine za ka nemo Qur'ani izo 60 ka raba shi gida biyu ka ɗaure rar 30 a ƙafarka ka ɗaure 30 a ƙafarka ka tattaka ka shiga bayi da shi sannan su baka wasu wuridi na sunan aljanu kana yi da haka irin duk waɗannan ya shamsa ya ilu ya zagaza ya ilu ya waye daga jikun sun sunan aljanu ne ake kira ba sunan Allah subhanahu wata'ala bane ake ainihin wato kira wannan yana daga ciki shi yasa gwargwadon yadda mutum ya kai wajen kafirce ma Allah gwargwadon irin su kuma yadda suke kokari gurin biya mai bukata shi yasa za ku ga akwai har malam mai gobe da nisa wato wanda in kika zo da bukata idan yanzu kike so a yi to goben ta yi nisa yanzu nan za a yi miki abinda kike ainihin wato so shine malam mai gobe da nisa to shirka da Allah ta yi yawa a irin wannan bangaren tana nan ana ainihin wato yi irin waɗannan da ake kira malamai a cikin ire-iren su ne fa akwai wanda idan aka je aka same shi abinda yake cewa Allah ya kasa ne aka zo gurin mu haka yake faɗa saboda tsabar isa da galatsi da nuna jiji da kai wani zai ga abin kaman wasa ne ba wasa bane da gaske ne su ɗaurewa mutane gindi su ci kuɗin mutane mutum ya je ya karɓo bashi ya ƙibiya sai a zo a yi asiri a ɗaure mu wanda kake bi bashi wanda yake banka bashi sai a ɗaure mai baki wai kada ya buɗe baki ya tambayewa ya tambayi kuɗin shi haka ake yi to idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda sai ya hana shi tambaya a lahira babu wani ya tashi ya je ya ce ma wani daga cikin irin waɗannan malaman jarinsa ya kari ya ce da wa kake mu'amala ya ce yana mu'amala da wani balarabe a ƙasashen larabawa ya ce to yanzu ya za a yi ya ce za ka yadda kai kwana uku ba kai sallah ba ya ce ya yadda ya je ba shi wani asiri da laƙani ya ce masa ya je ya yi biza in yi biza ya dawo ya ba shi wani laƙani da asiri ya ce ma kada ya kuskure ya gaisa da kowa a duniya sai wannan mutum ya zo ya sa hannun shi a aljihu kai ta sallama ya ki fito da aljihu ya hau jirgi ya zo ya tafi ya je ya karɓo kaya masu yawa da kuɗi masu yawa ya dawo illa ta biyu shi wannan balaraban ba zai taɓa kiran shi ba ya ce ya kawo mai kuɗin shi har duniya ta tashi to yanzu idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda sai hana shi tambaya a gaban Allah babu to waɗannan su ake kira malamai da zaran mijinki zai ƙara aure wata sai ta zo ta zuga ki ta ce to billahi lalli sai kin tashi kin san fa yanzu abin ba zama ake ba daga tashi sai kuma shikenan daga nan ki rabu da imani ki rabu da Allah ki rabu da komai ma kuma ba ki sake samu abin da kike so abin da Allah yake so a yi shi za a yi wannan ita ce ka'ida tana tabbatar muku duk wani ban cire muku kowa ba duk wani wanda kuka ji an ce yana yin asiri yana yi billahi allazi la ilaha illa huwa sai yayi amfani da ɗaya daga cikin nau'ika irin na waɗannan aljannun sannan asiri ne su ne in ka lalace ka zama mutumin banza ka zama arni to duk buƙatar da kake da ita su kuma za su yi maka shi yasa ku ga da kyau mace ko namiji duk wanda ya shiga harkar bokanci ya zamanto yana mu'amala da irin waɗannan da ake kira malamai to wallahi ba zai yi ƙarshe mai kyau ba akwai waɗanda in za su mutu sai an rufa ɗaki akwai wani yazo ya ci irin wannan tsafa-tsafan da zai mutu bilaladi sai rufa dakin akai duk wata dabba da ya amfani da ita kafin ya mutu sai da sai da dinga kukanta ya kukan sa ya gama ya kukan rago ya gama ya kukan kurciya ya kukan hankaka ya do ya daki bangonan ya daki bangonan sai rufe shi akai a daki aka kyale shi a haka a haka ya mutu a wulakanci to wannan yana daga ciki to haka suke yi akwai wanda ya tashi ya tafi kasashen larabawa ya je wai da sunan shi waliyi ne sai ya ajiye qur'ani izu 60 sai ya ce ma qur'ani ya kasu gida shida mutane na kallon shi da qur'ani ya kasu gida shida nan izu 10 can izu 10 can 10 can 10 sai ya ce ma izu 10 ya tashi daga nan ya koma can ya ce wannan ma ya tashi daga nan ya koma wancan angulan idan ya ce sai ta tashi kowanne ya koma can ya koma sai ya ce izu 10 da ke can ya budo kansa sura kaza aya kaza ya karanta kansa ya ce can ma wancan izu 10 ya budo sura kaza aya kaza ya karanta kansa mutane aka dinga layi ana tururuwa la ilaha illallah ga wani wali ya bayyana ba su san cikakken arni bane ya zo yana tsafi da qur'ani sai da aka samu wani malami ya ji labarin abin da yake faruwa ya zo da yara guda biyu ya fara ya ce ma ɗaya ya tsaya can ɗaya ya tsaya nan a gaba ya ce da ya fara ku karanta ayatul kursi kuma ku ɗaga murya ana farawa yaran suka fara karatun ayatul kursi aljanin suka ji karatun ayatul kursi kowa ya gudu ranan akai akai qur'anin ya motsa qur'anin ya ki motsa to wannan yana daga ciki akwai wata mata da akai anan mai duguri anan mai duguri ranar idan aka ce matan za ta bi ta cikin gari to ba cin kasuwa saboda dandazon mutane da jama'a za ta zo ta tara mutane idan ta tara mutane za a ga kutare sun zo guragu sun zo makafi sun zo ta warkar da su wanda aka ce ga wata waliya ta bayyana aka zo aka dingala kuma duk sanda irin wannan abin ya taso da aka ga kullum babu wanda ake diba a kai su a baro irin mata sun fi saurin rudewa yanzu da aka zo aka rasa gane kan abin gwamnan wannan lokacin ne shi le yake to shi abin da yake ganin za a yi kowace unguwa a yi shela ne a nemo original kuturu wanda kowa ya san da kuturta mutanen unguwar kowa ya san wannan kuturu ne to a nemo shi a nemo makaho da kowa ya san cewa wannan makaho ne a kawo sai da aka yi haka ne sannan aka kuri ƙarya ashe lokacin da take tara mutane aga kutare sun bayyana makafi sun bayyana guragu sun bayyana ashe ba mutane bane aljanu ne suke zuwa a suran kutare da guragu idan sun zo sai su tashi sai su koma daidai sai ake tawarkar da su haka aka dinga wa mutane yau inda kwanan nan ba da dadewa ba gab da azumin nan wata yarinya ta bayyana a Niger shekarar ta 15 fa amma ta zo ta ce wai ita yar annabi ce ita yar annabi ce wai ita yar annabi ce annabi ne ya haife ta kuma wai da mala'ika jibril da annabi ma suna zuwa gurin ta amma abun bakin ciki haka za ka ga mata na zuwa tururuwa gidan wai an je wai sun je za su yi mata addu'a wai za su yi musu addu'a addu'ar ma ba ta iya ba ayatul kursiyin ma da take karantawa ba daidai take ba salatul ibrahimiyya da take ba daidai take ba amma sai ga mata na zuwa layi layi gidan wai sun je za su yi musu addu'a ko me za su yi musu tsoho to shirka da Allah Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'aka almu'minatu bayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba shirka da Allah dan haka ita ce gabar da take sa mutun ya bata da Allah dan haka ku guji ku yi taka tsantsan duk wani abu da zaki samu a duniya idan kika rasa imani zaki bar duniyar kuma kin yi hasarar da ba zaki dawo ki gyara ba dan haka ku yi taka tsantsan ku guji mu'amala da irin waɗannan da ake kiran su malamai ba malaman kirki bane ba malaman Allah bane wanda suke kai mutane ne su ainihin wato baro bayan Allah ya shirkna billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba sannan wala ya shirkna ba za su yi sata
shine abu na biyu da Allah ya ce mata za su yi manzon Allah mu baya a kai ba za su yi sata ba akwai matan da za ka ga barayi ne Allah ya kiyaye sata da mace ko bai kyau ba za ka ga wata kakacce ce za ta yi mata hudu ba ta ce to billahi lalle in yi cire kaya aje ki lalle wancan ma da haka ce ta yi adashi yanzu hannu hudu ta tara kaya a ɗakin ta yanzu ba matsakarin ki ni na faɗa miki gaskiya kin ga na ga yau na ga jiya saura ki shiga wuta kuma abin da ya rage kenan sata idan an je gidan biki irin yadda mata ke fama da matsaloli na sata-sata wata takalmi mai kyau in ta je da shi a mamaya a ɗauki waya a ɗauki jaka a ɗauki ke wani lokaci ɗan kunne mai kyau irin kika samu yarinya ce wata sai ta yi mamaya ta cire saboda sata-satan da ake wannan shine abu na biyu Allah ya ce wala yusrikna ba za su yi sata ba sannan bayan wala yusrikna sannan wala yuzinina ba za su yi zina ba yasa ita waccan matar ta tambaya take ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a yi samun mace ɗaya ta yi zina saboda su a wancan lokacin duk da jahiliya ne fa ƴaƴa mata wanda ba bayi ba da ƙarka iya samun ƙyamace wacce ba baiwa ba tana zina yasa da annabi ya ce musu Allah ya ce wala yuzinina ba za ku zina ba take tambaya ta ne mamaki yanzu ƴaƴa mata a in samun mace ya tana zina wannan baiwar Allah da Allah ya kawo ta wannan zamanin da ta yi mamaki da ta sha kallo kuwa wannan yana daga cikin matsalar da ake fuskanta a wannan zamanin kuma idan zina kaso goma ta faru a duniya to za ku ga kaso tara da rabi mata suke buɗe ƙofa take zuwa mata ne ke buɗe ƙofa tana yi yasa a gurin sata saboda namiji ya fi mace ƙarfin hali da Allah ya tashi sai ya ce as-sariqu was-sariqatu sai aka fara ambatan namiji amma wajen zina da yake mata da suke contribution abin yayi Allah sai ya ce az-zaniyatu waz-zani da aka yi kira matan annabi yake musu ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da sauran matan duniya ba init taqaitun na inde kuna jin tsoron Allah to fala takhda'na bil qawli kada ku dinga lausasa magana kuna kaririyata kuna yin ƙasa ƙasa da ita magana da za ta dauki hankalin namiji Allah yake fayyidu ma allazi fi qalbihi marad wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai wannan magana ta yi masa tasiri idan kina mace kika fito daga gida ko abokin mijinki ya zo ko an yi sallama da shi in za ki magana Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufa ki magana sananniya magana da ba daukar hankali ta tare da ita amma wata za ka ga kullun idan suna magana da mijin dan bala'i tana magana azara ɗakin da mu amma in ta je siyan dan kunne sai ka ga tana lausasa murya tana ayya malam Muhammad dan Allah ka rage mu tana lausasa murya saboda ka je siyan dan kunne ladabin da ba ta wa mijinta a gida yanzu sai ga tana ma wannan mijin wannan mai sai da dan kunne ladabi a kasuwa dan kawai rage mata kudin dan kunne Allah ya ci musu wato wannan abin yana haifar da matsala sannan Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku kada mace ta yi ta fita a dinga ganin ta inda bai kamata a ci tana zuwa ba wa idan za lalura ta kama mace za ta fita Allah ya ce wala tabarrajna kada ku tabarruji irin wato tabarruji irin na jahiliyyar farko to akwai jahiliyya ta da akwai kuma jahiliyya ta yanzu jahiliyya ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce akwai kuma jahiliyya ta yanzu annabi ya ce akwai matan da sun fani min ahalin nari lam arahu ba akwai bangare na ƴan wuta guda biyu da ban gansu ba kuma kada Allah ya sa in gansu daga cikin nau'ikan mutane guda biyu da annabi ya faɗa ya ce akwai wani sa'un akwai wasu mata da za su zo kasiyatun ariyatun ga su sun sanya kaya ga tufafi a jikin su amma kuma tsarara take tafiya yanzu don kuna na rashin mutunci haka ake ban sani ba nan ko sun zo mu akwai gaba shi dan bayan Fir'auna akwai ka gani kulelanka akwai baba na balaga akwai zara hannunka mazoyi akwai ba ni ba annabi akwai fitet sannan akwai ainihin wato shogila duka dinkuna ne ake yi daban-daban wanda mata suke kuma haka yarinya za ta yi dinki ta fito da shi waje wata yarinya idan ta yi dinki in ta sa rigar ta dawo sai ta ce mama na dawo in dawo kamanya sai ta ce ta zo a taimaka mata a cire rigar sai ta ɗauke numfashinta tukunna sannan da ita da maman sa kama riga ana kitikir sannan a cire rigar a aji idan mace tana da aure da sauki taimaka mijinta in za ta fito ta nemi wani majikin hijabi ta wayannan matan na Laraba wannan haka zaka ga mace a harami ko idan ta baka gani da dogon hijabi har ƙasa da safa da niqabi a fuskarta amma da za ta cire niqabin da hijabin in kaga kayan da ke cikin ta sai ta sai kayan mamaki amma wannan shigar da ce bace da duniya kowa ya ganta ba in ba mijinta ba to haka ake har da dinkin leka gai kaga yarinya ta je ta yi dinki ta fafara gaban nan dan haka tana dukawa zaka hango mamanta yasa wata zaka ga ta je za ta siya abu tana dudduka sai ga samari su ma suna dudduka karar san sanin me suke dudduka irin wannan dinki kuma iyaye na gaban su a gaban su ake yin irin waɗannan abubuwa to shi yasa sai a zo a yi ta fama a ce wai mace ta rasa miji ƙarya ne matsaloli guda uku ne suke faruwa idan aka ce yarinya ta rasa miji matsala ta farko da za ku ji an ce wanta ta rasa miji har wata ma ita zargin cewa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza duk yarinyar da ta rasa miji to in Allah ya yarda ɗaya daga cikin dalilan nan guda uku ne dalili na farko wata ta taso a gidansu ta ga tunda ta taso babanta ita kadai mamarta kawai ya auro ko in a bariki ne ta taso ta ga mamarta babanta mamarta kawai ya taba aurowa ita kadai ce a gidan sai ka ce idan bai sa to dan haka da mamar da baban suna zaune a wani makicin gida ya girman unguwan nan ga motoci a gidan ga tata ga ta mamarta ga ta babanta ga ta waye ga ta waye to yanzu duk mutum da za ta aura ko dai ya zamanto matsayin su ɗaya da irin na baban ko kuma ya zamanto ya fi baban duk wanda yake matsayin shi ƙasa da na baban ne yana da wahala ta aure shi ɗaya kenan sannan na biyu tunda ta taso ta ga mamarta ita kadai ne a gidan da wahala ce yadda ta auri mutumin da yake da mata da ita ce ta ita ma tana so ta auri mutumin da ba shi da mata ne yadda ta ga mamarta ita kadai ce a gurin baban haka take so ta zauna ita kadai a gurin wa a gurin miji dan haka sai a ce bata samu miji ba ba wai ba a zuwa bane da sunan a ce ana son ta a'a bata samu irin chance dinta bane tana buƙatar ya zamanto wanda za ta aura matakin su ɗaya da babanta ko ba ya fi babanta sannan ya zama matar shi ɗaya ko ba shi da mata ita ce matarsa ta farko shi yasa sai a zauna a ita jira a ce ba a samu miji ba ba a samu miji bane ba a samu irin mijin da take nema bane akwai wannan matsalan mataki na biyu shine wato ƴan matan da suke yin sakaci da ganganci mu'amala ta dinga shiga mara kyau tsakaninsu da samari jiya mun yi bayani a wajen karatun maza ban sani ba dai ko anan akwai tadin da gayu suke ce masa no gap kaga an zo zaunawa zaman taɗi da mace da namiji an haɗa jiki wata ma namijin yana shafa ta tana shafa shi haka za a dinga zaman taɗi to dukkan namijin da yake da mutunci in dai yana da mutunci ya zo sai aure yarinya ta bari suka fara haɗa jiki da shi da ita to ya gane cewa wannan ba mai mutunci ba ce dole ya gaba ya je ya nemi mai mutunci Daka idan kina da samari mutum daya biyu uku hudu biyar da ke zuwa gurin ki ko daya biyu shi dayan koda da shi kuke irin wannan zaman ki sakaci ku dinga hada jiki da shi to ba zai yadda da ke ba dan dauka yake yadda wancan yadda shi yake miki to duk wani namiji da kuma yazo gurin ki haka yake mu'amalantar ki dan haka in yazo yau gobe TV da an ce ya fito sai ya fice sai ya gaba saboda wallahi ko ya fada miki ko bai fada miki ba amma a ran shi ya tabbatar da cewa ki ba mutum ne kirki bace dan haka da an ce ya fito sai ya sake sai ya gaba sai a neme shi a rasa abu na uku shine yanayin shigar da mata suke wani lokaci idan za su fita daga gidajen su za su tafi wani guri kun san cewa wani lokaci namiji ko da dan iska ne yana so idan zai yi aure ya auri mace kamammiya to irin yadda mace take fitowa daga gidansu za ta tafi wani guri irin shigar da take yi shi yake ba da sakamakon wani irin maza ne za su kusance ta da sun ganta ko da yaushe in za ta fita za ta matse jikinta ta bayyanar da komai nata to insha Allah za ki ga kuma mutanen banza ne za su dinga matsatta da an ganta da shiga ta kamala da mutunci to in Allah ya yarda mutanen kirki ne za su dinga matsatta to irin yanayin shigar da mata suke idan za su fita wani lokaci ba wai mutane ba kawai ba hatta aljanu matan sukan gayyatar makansu da haka sai ya zamanto yanzu da dama daga cikin ƴan mata saboda irin wannan shigar da suke yi suna fama da jinnin da ake ce masa ashiq shi ne aljanin da zai zo ya auri mace idan ya riga ya zo ya aure ta saboda ta yi irin wannan shigar ta gayyato shi to shikenan duk wanda kuma ya zo neman aure sai aljanin ya kore shi yasa wata zaka ga suna zaune tare da saurayin ana fira kawai sai ta ga ya samu da ya dan koma gefe tace a me ya faru ne ce mata wallahi ba komai daga lokacin in ta lura da kyau zaka ga ya kina zuwa Allah Allah kawai yake ba gurin kuma in ya ba gurin daga ranan ba za ta kara ganin shi ba zai kara dawowa ba saboda wannan jinnin ashiq da ya aure ta yanzu rana ɗaya idan yana so ya bashi tsoro ya kore shi haka dai yana cikin fide da ke kuna magana kawai zai bayyana a lokacin da zai bayyana shi yana magana da ke zai kalle ki zai ga kawai kwarangwal ne yake mai dariya ba komai a fuskar shi a fuskar ki to ya ga kwarangwal yana mai dariya kin koga in ya ja baya cika wannan sa da iska ai ba zai kara dawowa ba to wannan matsalolin guda uku in Allah ya dan aka ci yarinya ta dauki lokaci ba ta samu miji ba to ku bincika ku ga ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ne yasa aka ce bata samu miji ba amma ba wai haka kawai bane to wannan yana daga cikin matsalolin da yake ainihin wato faruwa da haka irin waɗannan kubofin da mata suka bude sai suna ci zanace yawa yanzu ya zama ruwan dare ya zama ainihin wato matsala je ne munasaba ne magana nace a irin wannan munasabar ta sallah a irin wannan lokacin ne da dama daga cikin ƴan mata suke da mafasaɓe a gaban iyaye yarinya za ta je ta siyo fulawa ta siyo shinkafa ta siyo kaji ta siyo doya ta zo ta fara tuye-tuye za ta yi cincin za ta yi dubulan za ta yi alkaki za ta soya kaji za ta yi abinci maimakon idan ta yi ma saurayin ta saboda girmama shi ne dan Allah mutunci ita ce ya kamata ta je ko shi ne ya kamata ya zo shi ya kamata ya zo a sai yarinya ta tashi ta dauki abinci niki-niki sai ta tafi gidan saurayi dakin shi a can dakin za ta wuni sai dare za ta dawo kuma iyaye na kallo kuma musamman iyayen mu mata a cikin gida sun fi matsala dan wani lokaci su iyayen maza ba su san ma me yake faruwa a waje ba dan haka Allah zai tambaye ku Allah sai ya kama ku akan wannan abun dan amana ne akan ƴaƴanku in kai magana sai a ce wa ai lokaci ne lokaci ne to wannan yana daga ciki to ita kuma zina da Allah yake ce mu matan wannan matan walayi zini na kada su zina munin ta da illata a fili shi yasa malamai suka ce dokoki na Allah ta'ala idan ya tashi akwai abin da zai ce tilka hududullahi sai ce fala ta ta duha wannan iyaka ce ta Allah kada ku tsallaka ta kenan an yadda ka zo kusa da abin ka zo kan abin amma abin da ba a so ka tsallaka sannan akwai abin da Allah zai ce tilka hududullahi wannan iyaka ce ta Allah zai ce fala taqrabuha ba ma a so ka zo kusa da gurin to zina tana daga cikin abin da Allah ya ce wala taqrabuz zina kada ma ai kusa da ita saboda muninta yanzu nan gurin duk yarinyar da wani yazo ya nemi aurenta ta hanya mai kyau bayan an bi ka'ida an yi komai aka yi aure saboda aure ne iyaye da kansu za su dauki gado da katifa da komai a je aka yi mai an san abin da zai faru amma babu wanda yake gudun abin da zai faru saboda aure aka yi ana nan bayan kwana biyu wata ɗaya biyu uku in ta dauki ciki haka mijin zai rakota wataƙila gidansu wataƙila su haɗu da mahaifinta a hanya ya ce ina za ku je ne ya ce za mu je ne zan raka wance asibiti shi mijin bejin wani abu uban yarinyar bejin wani abu ranar da ta haihu ba ma mijin ba ma abokan mijin ma za ka ji suna yawo a gari cewa an musu haihuwa a taya su murna a zo ai walima ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza amma idan aka yi rashin sa'a duk yarinyar da wani ya mame ta yi mata ciki ta hanyar da bai dace ba dan girman Allah za ta iya fitowa ta dinga jerawa da shi za su tafi asibiti sannan zai yi babanta mahaifi ya haɗu da ita ba tare da wani abu ya zo ya tsame a rai ba sannan ranar da yarinyar ta haihu babanta mahaifi zai zo ya samu limamin unguwa ya ce to alaga ta malam dai to dai akwai sanarwa ke da mai sanarwa ya ce to wallahi ka san yarinya ta wani ya mame ta ya mata ciki kuma ta haihu da haka yau ne suna kamata ka sanar da mutane akwai wanda zai iya haka saboda mu ne saboda haka kowace daga cikinku wallahi duk wacce babata ta tsara mutuncinta ta kawo ta duniya ta hanyar aure ta game mata komai da haka duk wacce ba a kawo ta ta hanyar banza ba to ta yi kokari ta ji tsoron Allah duk yadda za ta yi yadda aka tsara mutuncinta ta tsara mutuncin wani ko wata yadda ba a kawo ki duniya ta hanyar banza ba to ke ma kar ki kawo wani duniya ta hanyar banza shi yasa za ku ga dukkan dan da Allah ya jarrabe shi ko ya mutum ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba za ku ga in ya taso hatta society ma da yake ciki haushin kowa yake ji saboda ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce wa mata wala yuzinina kada su kuskura su yi zina kada su ainihin wato yi zina to sai yanzu abin ya zama ainihin wato zinar kala-kala ake akwai wacce ake ba ta haduwa ba ta chati mace ta buɗe waya namiji ya buɗe waya da haka ta hanyar sadarwa za a abin da za a yi na ainihin wato fasikanci wanda wannan yana haifar da rashin zaman lafiya a cikin ainihin wato al'umma da haka ga kuma bala'in ce yanzu ana kallo kiri-kiri yanzu ana kallo kaga mutum wata ko ta je ta yi zina baka sani ba ka zo ka aure ta kana da mata uku ita ce ta hudu ka dauki cuta a jikinka ka zuba ma matanka guda uku duk a tafi kabari wannan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ko wani ya je ya yi zina yayin ya yi zina yana da mata a cikin gida ya dauko bala'i ya zo ya sa musu bala'i shikenan duk a tafi kabari tare yanzu wannan yana faruwa shi yasa muka ce jiya daga cikin abin da ake lura da shi yanzu a babi na aure akwai abin da malamai suke ce masa salamatul badni wan nafs tsakanin bangaren wanda za a aura namijin da wacce za ta yi auren a tabbatar da lafiyar kowa kafin a yi auren in ba haka ba yanzu akwai mutumin da za ka gan shi kamar lafiyar sa ne kuma wallahi ba shi da lafiya ya samu matsala kuma me ya janyo irin wannan bala'in zina ce take janyo irin wannan bala'in wannan ainihin wato musiba akwai wani gari da wani ya je ya ce garin ya samu ya zama kango yadda kuka san an yi yaƙi ba kowa kuma ba wani abu bane ya mai da garin kango cuta ce ta HIV ta kashe duk wanda ke garin saboda bala'in ta da ainihin wato munin ta da illarta da matsalarta da take da ainihin wato take da ainihin wato shi da haka tana da illoli da haka Allah ya ce musu wala yazinina kada su zina sannan wala yaqtulna auladahunna kada su kashe ƴaƴan da suka ainihin wato haifa kashe ƴaƴa iri biyu ne akwai kashewa haisi wanda za a kashe yaro in ganin ido kiri da muzu akwai kuma kashewa ma'anawi an haifi yaro amma za a bar shi gashi da rai amma yadda ka san matacce ne haka ake yana daga cikin bala'i da musifa da yake faruwa yanzu ban sani ba dai ko anan amma a wasu gurare akwai bala'in da ba a san shi ba sai a ungwannin kafirai amma sai gashi yanzu yana faruwa a ungwannin musulmi a shekarun baya duk in kaji an ce an haifi yaro an yadda shi to zaka ga ba ungwan musulmi bace amma sai gashi yanzu a wasu guraren yanzu yana faruwa a ungwannin musulmi sai kaji an haifi yaro an zo an wurgar da shi an yadda shi akwai wani likita da ya faɗa min yana harkan mata ne gynecology ne zai same ni yace wallahi yanzu sai mun ci gaba da wa mata nasiha da wa'azi da faɗakarwa su ji tsoron Allah yace yanzu yadda mata ke zubar da ciki musamman matan aure yace ƴan mata ba sa zubar da ciki haka saboda da yawa aqidar boko ta shige mutane wani so yake ƴaƴa uku kawai zai haifa a duniya dan haka in kika haifi da daya da biyu da uku duk sanda kika haihu sai ce sai duk sanda kika dauke ciki sai ce sai dai ku je a zubar da ciki idan ba haka ba ko kun dinga rikima da shi kenan da rikici kin dinga ganin bacin rai kenan su kuma mata da dama suna jin tsoron su sabawa mazan su koda ko sabawar Allah da Annabi za su saba dan haka wasu mata da dama sun kwammace da su sabawa mazajen su gara su sabawa Allah da Annabi wanda wannan ita ce kuma kofar fitina ta farko sai zaman to yanzu mata da dama da sun dauki ciki sai a je wajen likitocin da ke zubar da ciki sai a zubar da cikin haka ake kuma ku bincika ku gani bincike na likitoci ya tabbatar da ba wai mace ta dauki ciki a zubar ba hatta wannan allurar da ake ta family planning din nan da ku ga duk matar da take to tana cikin matsala dan hatta al'adar ta maliki cewa yake a kasa gane kansa saboda tana yin wannan allurar da haka da abinda Allah ya tsara shi wani yace sai ya kautar da tsarin to dole sai an samu matsala ai kaman ƴan matan da ke shafe-shafe ne yanzu bala'in da suke fuskanta yana nan bala'in da suke fuskanta akwai matar da ta zo ta same ni na ce mata ai irin wannan kafin ki ya kamata ki zo ki same ni ni ma yanzu wallahi ban san yadda za a yi mijinta na farko da ya aure ta sun rabu a yara su ya bata da ƴaƴa uku wani ya zo ya ce yana so zai aure ta bayan an yi auren yace sai dai ta yadda su je a juyar da mahaifarta ta daina haihuwa aka je kuma aka juyar da mahaifar ana nan ɗanta na farko ya rasu sai ya dawo sauran ƴaƴa biyu aka saki gaba gaba ɗa na biyun ya rasu saura ƙwaya ɗaya to daga lokacin da ɗa na biyun ya rasu saura ƙwaya ɗaya sai suka fara samun matsala da mijin ana nan shi ma na ukun ya rasu sai ta dawo ba ta da ɗako ɗaya sai suka shiga rikici da mijin kuma mijin ya sake ta shine ta taho ta ce ya za a yi na ce aya ne sai dai in ce miki allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ma yanzu wallahi ban san yadda za a yi ba na ce kamata yi kafin ki zo ki tambaye ni mai hukuncinsa kuma ya kamata a yi da haka duk matar da ta ɗauki ciki idan ba likitoci ba ne bincikensu ya nuna cewa wannan cikin da kike ɗauke da shi akwai yiwu fuskantar matsala wurin ƙoƙarin kawo wannan yaron duniya za ki iya barin duniya to wannan ya zama lalura babu yadda za a yi amma haka kawai saboda namiji bai san haihuwa ki ɗauki ciki ya je ya ce a zubar in kina neman zaman lafiya kuma ki bi shi wallahi duk sanda mutum ya je ya saba ma Allah to hanya ce kuma ta ya shiga fitina kenan kuma duk lokacin da mutum ya hakuri ya daure ya bi Allah duk daga ƙarshe ba abinda zai ce shine zai sake ki ya rabu da ke ba in dai dan Allah kika yi to zaki ga yana ji yana kallo a rayuwa sai Allah ya kawo mishi ya kawo miki ba shi namiji bane Allah sai ya kawo miki mijin da yafi shi to wannan yana daga cikin walayaqatunna auladahunna ba za su kashe ainihin wato ayyansu ba sannan walaya a ci na bibuhutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna ba za su zo da kirkiran ƙarya ma mace ta dauko dan wani daga wani gida ta kawo maka inda bala'in da aka shiga ciki akwai matan da zaka gansu da auren su a gidajen auren su amma suna fita waje suna fasikanci da wasu mazajen dan haka sai mace ta je ta dauko ciki na wani ne sai ta kawo mu mijin ta dake zaune da ita a cikin gida wasu kuma dalilai da dama yasa suka yadda da irin wannan rayuwar musamman in ka shiga a barkoki da aka ga wata yarinya ta shekara ta 18 shekara 20 ta auri mutumin da yake yana da shekara 80 dan akwai wanda suke cewa su fa in dai mutum yana da kuɗi to duk shekarun sa saurayi amma in baka da koshishi ko kai saurayi ne to tsoho ne a gurin ka dan haka sai suka yadda da rayuwa ta jin dadi to ya aure ta abinda yake bukata ce ta duniya zai iya mata amma mu'amala ta zamantakewar aure ba zai iya mata ba dan shekarun tsakanin ita da shi akwai yawa dan haka sai ka ganta a cikin mota mai kyau ka ganta tana zaune a gida mai kyau ka ganta tana zaune a tana cin abinci mai kyau amma a waje tana da wasu maza da take fasikanci da su a waje dan wannan shine abin da ta zaban makanta irin wannan kuma yanzu muna nan da koke-koke da yawa na mata akwai matar da tazo tace mana wallahi da yamma za ta dauki mota ta yi wanka ta fita tana yawo a gari tace wallahi ba yawon Allah da annabi nake ba a daidai wannan lokacin da nake yawo da zan ci karo da wani namiji ya taya ni kowaye zan amince mai in yi fasikanci da shi saboda kunci na rayuwar aure da take ci mijin ya zo ya ajiye ta amma bai da lokacinta dan sai wata 8 shekara dai ba su haɗu da shi da ita ba yana can gefe yana harkokinsa wani dama ya aure ki ya ajiye ne dan kar a dinga mai goli a gari a ce bai da mata dan haka in zaki kashe kuɗi ba matsala bane in zaki hawo mota ba matsala bane amma fa wata mu'amala ta aure tsakanin ke da shi babu wani abu tsakanin ke da shi haka ake ainihin wato ci gaba da ainihin wato rayuwar dan haka sai ya zamanto ana fuskantar irin wannan matsala a nan gurin ne nake wa mata tambihi abu guda biyu idan ba shi mata suka kiyaye ba to ba kuma za su daina shiga cikin rigima ta aure ba duk wanda yazo zai aure mace ta auna shi da ma'auni guda biyu da annabi ya ce ya aure mutum ya zamanto yana da addini ɗaya kenan na biyu ya zamanto yana da kuluk yana da ɗabi'a mai kyau to amma da yawan ku sai suka kuskure sai suka ɗauka cewa wai jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa da a ce mutum ya mallaki kuɗi ko shi ya laɓai ne to duk matar da ta samu wannan to shikenan ta gama jin daɗi ba haka bane akwai mutumin da ya tafi da matarsa babban mutum ne shi fa yayi mata visa da komai suka bar ƙasar nan da suka je can Yaman to ta dawo ta ƙarshen wulaƙanci a ce mijinki ya tafiya da ke Yaman ta da ke ya dawo kamar a ce ku tafi Saudiya da mijinki bai tashi tunawa ba ya baro ki a can sai da ya dawo Najeriya la ilaha illallah ina wanti ce wallahi na manto da ita haka yayi ya je da matar shi kasar waje ya manto ta a can ya dawo dan ki gane cewa fa kwata kwata ba ki alayi fa ba fa ki ake saurara ba ba ki alayi to wannan walaya atina bi buhutanin yaftarinahu baina aidihinna dinnan kana su zo da kirkiran ƙarya dan Allah yanzu idan yanzu aka baki takarda da biro aka ce matar da ta yi wannan a aljanna ya kamata ki saka ta ko ta ina za ki saka ta mace ce za ta je ta dauko cikin wani ta kawo ma mijinta a gida lokacin da ta zo cikin ya fara tun tana laulayi watakila wata za ka ga mata kala-kala ne idan suna laulayi wata za ka ga idan cikin laulayin ya fara za ka ga ba ta iya cin komai in ba kilishi ba da haka mijin dole ya san yadda zai dinga neman wata kilishi tana cin ba ka ba zaman lafiya wata cikinta in ya fara za ka ga kaji take son ci haka dole a nemo kaji wata cikin ta in ya fara zaka ga balangu yake buƙatar ci dan haka dole a nemo balangu wata zaka ga kayan marmari take buƙata irin su lemo irin su ayaba wata kaza a wannan yanayin da ta fara wannan laulayin haka mujin zai ta dawainiya da ita a tsammanin shi cikin sa ne a wannan dan wata ɗaya wata biyu wata uku zaka ga wata kila da shi da ita ba baccin kirki in ta riga ta motsa tana da buƙatar wani abu hankalin sa bai motsawa bai kwantawa sai ya ga hankalin ta ya kwanta a zo a fara dawainiyar asibiti kudin awo shine kudin kaza shine kudin kaza shine ciki ya kai matakin da zai kai na haihuwa a zo a fara tunanin kayan yaro a zo a fara tunanin kaza a fara tunanin kaza ragon suna waye waye ranar da ta haihu a zo a yi dawainiya watakila in namiji ne kwana uku a ce a yi kauri in mace ce kwana hudu a yi kauri kun san irin kudin da ake kashewa ga kayan asibiti ga waye ga waye duk sai an yi wannan wata ma in ta haihu likitoci za su ce to idan ana buƙatar ta murmure dole da sabu kullun sai an juye mata gwangwanin madara ɗaya fik sannan a kawo ubaltin a sa a ciki yawa sannan a zuba ruwa ba mai yawa ba shayin ya kauri ta sha da rana sai an nemo wani kansa haka ko kan rago an daddada sai mata a yi wani tuwon shinkafa da miyar kubewa a saman shanu da daddare sai an nemo mata wata gasasshiyar kaza ta ci haka za a yi ci wannan dawainiyar a zo a yi suna ya siyo rago ya sa ma yaron idan yaron ya fara shan mama duk wannan dawainiya ta rashin lafiya yaro yana ɗan ƙarami ciwo yau gobe shi yasa za ku ga likitoci ba ciwon da ya fi ba su matsala irin na ƙananan yara saboda wani abin hasashe ne shi ɗan ƙaramin yaro in an je asibiti da shi ba faɗar abin da yake damun shi yake yi ba sai dai a hasaso ko abu ya zama kaza ko abu ya zama kaza ko abu ya zama kaza a zo a yi ta wannan ɗawainiyar a zo a yaye yaro ya ɗauki yaron ya kai shi makarantar boko ya ɗauki yaron ya kai shi makarantar islamiya shi yake ɗawainiya da shi a boko shi yake ɗawainiya da shi a islamiya a duk wannan faɗawainiyar da yake ba faɗan shi bane dan wani ne aka ɗauko mai yake wannan ɗawainiyar sannan ya zo yaron ya taso a gidan shi ya zo in yana da raguwar mata a gidan ya zo yana mu'amalantar matan gidan a matsayin iyayen shi ba kuma iyayen shi bane sannan idan mutumin nan ya mutu wannan yaron ya zo kuma ya gaji mutumin nan ko ba ɗan shi bane dan wani ne dan girman Allah matar da sai haka idan yanzu ki aka baki takarda da biro aka ce ki saini wuce ya kamata a tura ta ko aljanna ina zaki tura ta to shi yasa Allah ya ce wala ya'tina bi buhutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna kada mata su kuskura su zo da kirkiran ƙarya ta je ta ɗauko ciki a waje ɗan da ba ɗanka ba ta ɗauko ta kawo maka ka zo ka reni ɗan da yake ba naka bane wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mata yi cewa kada su sannan wala ya'tinaka fi ma'rufin kada su saba maka akan duk wani abun da yake ya dace da ainihin wato shari'a yana daga cikin abin da mata suke yi da a jahiliya har a jahiliya yanzu wanda karantarwa ce ta rage abin a hankali a hankali dan aka ci an yi rasuwa wata idan nan ne gidansu tun daga bakin titin nan za ta fara burgima tana wayo ita Allah ta shiga uku ta lalace saboda babanta ya mutu ko mamanta ya mutu ko a maimakon istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wannan za ta wannan yana daga cikin walaya a cina bi buhutanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin to sai idan sun yi wannan ne Allah ya ce wa annabi fa bayyihunna to sannan sai su yi maka ainihin wato mubaya sannan abin da ya rage sai ka neman musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wa'annan abubuwan idan mata suka kiyaye su za su ainihin wato zauna lafiya abu na kusa da ƙarshe shine akwai tambihi guda biyu da nake so zan muku miyagun aqidu suna yawo da suka saba wa littafin Allah da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na san da yawayawan ku sun ji wata kila kafin azumi irin abin da ya faru a Kano wayannan mutanen da aka yi ta fama da su wato wasu daga cikin wayanda ake ce musu yan hakika idan kina da in kina uwa ku daina rufe ido duk wanda yazo ku dauki yar ku bashi ku dinga bincikawa wai sai a ce wai ai lalibi ake a cikin duhu ƙarya ne nace mu ba mu lalibi a duhu mu a haske muke lalibi ba yadda za a ce kana rike da Qur'ani da karantawa annabi kuma a ce wai kana lalibi a duhu ƙarya ne ba zai yi ba to da kan ana waƙoƙi daban-daban aka zo aka yi shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa aka ce ba kowa bane shehu ne lam yalid wa lam yulad aka ce ba kowa bane shehu ne aka zo aka yi waƙoƙi daban-daban muna da su sun kai wajen guda 48 irin wannan waƙoƙin aka zo aka yi tace tajire barhama ne ubangijin kowa aka zo aka yi to yanzu an maye wata baba uban Allah in yasi to wannan aqidar ya kai su zuwa ga aka samu wani a gurin maulidi wani zindiki ana ce masa Abdul Inyas yazo yake fada a gurin maulidi yana cewa wallahi tallahi da Muhammadu zai taso daga kabarin shi daga Madina in yazo nan gurin akan Inyas sai su taka shi wani Muhammad yake nihi manzon Allah yake nihi da annabi zai taso daga kabarin shi daga Madina ya zo nan gurin sai su taka annabin saboda in yashi wanda da yawa sun ji abin da ya faru gwamnatin Kano bace sanyi ba ta dauke mataki na duk wanda yake da hannu cikin abin sai da ta zartar masa da hukuncin kisa to yanzu bayan wannan aqida akwai kuma aqida ta shi'anci aqidan zagarwa annabi sahabbai aqidar shi'anci na san nan ba ta yadu ba amma wata kila zaka ga akwai somunta da kuma kokarin dan yanzu dama in shi'a sun bar cikin birane saboda sun fahimci can akwai karatu yana sukan dawo irin nan gefe-gefen ne wajen kokarin sai sun yada shi'anci to aqida ta shi'anci kuma ita ce mafi hatsari aqida ta zagarwa annabi abokane ke yasa nace da sun sanar da ni da wuri akwai sidin da ya kamata a ce an bugu kowace mace an bata taje gida ta kalla kaga yadda mutum karara yake bude baki yake zagin matar manzon Allah nana Aisha haffati aka yi aka zo aka yi babbi aka zo aka yi kick abinda aka rubuta kick akan kick din shine Aisha finna Aisha na cikin wuta aka zo ana tafi sai daga cikin malaman yana yanki kick din yana ana Aisha finnar Aisha finna ina aiko da shi din duk za ku gani abubuwan da aka sassaka ainihin wato a ciki ga wani yazo zai musulunta an ce masa dai daga cikin sharadin ya shiga musulunci dole sai ya yadda da Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa suna cikin wuta sannan zai shiga musulunci wannan yana daga cikin bala'i da musifa da yake bibiyar ainihin wato al'umman musulmi ainihin wato a yanzu da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu da haka dan yi kokari zan takaita anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanallahi wa bihamdihi.